بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا هدي أشرين دبقوا قواتا ذو القيدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ليدة دريه لدقو مشاترا وان دي دي شاء أكو قواتا مارش 1999 إذن بقى من تابمنا كراتو لتافن الأقيدة الطهاوية sharhi da ainihin wato ta'liqin al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullah a inda muka kawo inda al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi yake cewa qadimun bilabtida'in da'imun bilantihain Allah da dadde ne ba tare da farko ba sannan dimantacce ne ba tare da karshe ba to muka karanta daga cikin sharhin da mallan yayi cewa asalin wannan suna qadimun ba suna ne wanda yake ya tabbata daga cikin sunayen Allah kyawawa ba don haka bai halatta ko ba daidai bane a rinka kiran Allah madaukakin sarki da wannan suna saboda abinda qadimu ke nufi shine abinda ke da dadadde wanda yake da dadde amma na iya daukar cewa yana da farko to Allah madaukakin sarki kuwa ainihin wato ba shi da farko to don haka ashe asalin kalmar da ta kamata shi kanshi al-Imam at-Tahawi ya amfani da ita da ya amfani da kalmar da Qur'ani yazo da ita yace awwalun bilabtida'in wa akhirun bilantihain Allah shine al-awwalu shine na farko ba tare da farko ba shi kanshi farkon Allah bai da farko sannan akhirun Allah na karshe ne bilantihain karshen shi kuma ba shi da karewa to wadannan kalmomi Qur'ani yazo da su a inda Allah madaukakin sarki yake cewa huwal awwalu wal akhiru Allah shine na farko Allah shine na karshe to bayan da malai ya gama bayani akan haka sai yace amma shi wannan babban malami al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Mani ya dakko magana daga cikin littafin al-Bada'i na al-Imam Ibn al-Qayyim cewa dangane da siffanta Allah da kidamu to wannan ya halatta domin siffanta Allah daban da kuma kiran Allah da ainihin suna domin wannan babi nan dangane da kiran ainihin Allah da wani suna to abu ne wanda yake kuntatacce bai halatta ka kara ba sai abin da yazo a nasi amma dangane da siffanta shi da kidam yace to wannan ainihin wato akwai sassauci dangane da haka shine al-Sheikh al-Allamah al-Albani yace to me yiwa saboda wannan magana da Ibn al-Qayyim ya fada aka samu malamin shi Ibn Taymiyyah yakan yi amfani da wannan ainihin kalma wajen siffanta Allah wani lokacin kamar yadda ya ishara akan zamu zo mu karanta a cikin wannan littafi karkashin fakara ta 45 ina fatan mun gane ala ayyi halin bil lafzan da al-Qur'ani yazo da su da hadisi sahihi wajen siffanta Allah da kuma kiran Allah da wani suna shine abin da yafi daidai kuma shine abin da yafi zama lafiya duk wani abu wanda zai zama sabanin haka to zai zama malamai ne suka yi sassauci a inda wasu malaman na da dama suna da fage su ce wannan abu ba daidai bane a tsayawa abin da yazo al-Qur'ani da sunna don haka kaga al-Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani mai risala ya samu ainihin babban yabo akan da yazo kan irin wannan kalmar shi kam sai ya ainihin wato siffanta Allah madaukakin sarki da siffar da Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi mai risala yace ainihin wato laisa li awwaliyati ibtida wala li akhiriyati inqida da aka ce Allah al-awwalu ne to wannan awwaliyar wannan farkon na Allah to bai da farko da aka ce Allah al-akhiru ne na karshe to wannan akhiriyar karshen na Allah to bai da karshe saboda haka kiran Allah da sunayen da ya kira kanshi da su ko kuma siffanta shi da siffofin da ya siffanta kanshi da su ko kiran Allah da sunayen da annabi ya kira shi da su ko kuma annabi ya siffanta shi da su a cikin hadisai sahihai shine yafi maka zaman lafiya a matsayin ka na musulmi domin Allah madaukakin sarki dai baka taba ganin shi ba abinda ka taba gani yana da sauki ka iya sa mai wani suna ya dace da shi abinda ka taba gani yana da saukin ka siffanta shi da wata siffa ta dace da shi amma yayin da ya zan Allah madaukakin sarki ko annabi bai taba ganin shi ba a wannan zaman na duniya to kaga shi kanshi ashe baya kiran shi da wani suna ko ya siffanta shi da wata siffa sai wanda Allah madaukakin sarki ya bashi labari dan haka al'amarin abin didde zan baka taba ganin shi ba to babu ijtihadi anan shi yasa ko ga mas'alolin aqida ba su buƙatar wani malami ya kokari ya ce shi a fahimtar shi sai abin da yazo a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to bayan da ainihin muka ji waɗannan bayanai sai shi al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi sahibul aqida sai ya ce la yafna wa la yabidu wa la yakunu illa ma yuridu la tablughuhu al-awhamu wa la tudrikuhu al-afhamu Allah madaukakin sarki la yafna baya karewa duk abin da ka sani a duniyan nan yana karewa, kullu shay'in halikun illa wajhahu, komai sai ya hallaka, sai an rasa shi, sai dai ainihin zatin Allah madaukakin sarki, sai fuskar Allah madaukakin sarki. Mun fahimci wannan da kyau ko? Kullu shay'in halikun illa wajhahu, komai zai kare ya bar fuskar Allah madaukakin sarki. To shi Allah madaukakin sarki la yafna, baya karewa, wala yabidu, kuma ba a neman shi a rasa. Duk sa'an da ka lalibi Allah madaukakin sarki, ka kiraye shi, ka bauta mishi, yana nan. Amma liman zaka iya neman shi wuri kaza ka rasa shi, zaka iya kiran wani wuri kaza ka rasa shi, amma Allah duk sanda ka bide shi da ibada, yana nan, yana sauraron ka. Duk sanda ka neme shi da wani taimako, duk sanda ainihin ka nemi Allah da ka roke shi, yana nan. La yabidu, ba a laliban Allah a rasa. Anan ba lalibe ake nufi lalibe na hannu ko lalibe na ido ko makamancin haka ba, ana nufin duk sa'an da kake da bukata ka kai wannan bukata ga Allah, ba za a ce yau Allah bai fito aiki ba, sarki ya tabbata gare shi, ba za a ce yau ranar hutu ce gare shi, ko kuma ba za a ce wannan lokacin baya sauraron jama'a ba, a'a, duk sa'an da kake da bukata ka kai ga Allah, Allah yana nan yana sauraron ka, sarki da daukaka sun tabbata gare shi. Wala yakunu illa ma yuridu, kuma babu abin da yake kasancewa sai abin da Allah yake nufi. Wato wannan raddi ne ga aqidar mu'tazila, waɗanda zaka zo ka ji mallan zai musu raddi na musamman. Ma'ana su mu'tazila suna cewa akwai abubuwan da Allah baya so su afku, amma suka fi karfin shi suke faruwa. To kaga wannan muguwar aqida ce. Mallan sai yake cewa mu aqidar mu shine la yakunu illa ma yuridu, babu abin da zai kasance sai abin da Allah ya nufa. Duk abin da kaga ya faru a duniyan nan na alheri ne ko na sharri, da Allah bai nufi wannan abu ya faru ba, wannan abu bai isa ya afku ba, wani kuma bai isa ya afkar da shi ba. La tablughuhul awhamu, sa'annan zato baya ainihin wato kaiwa ga Allah. Di yadda kake zato, kake tsammani ka iya kwatanta Allah a cikin wahaminka, a cikin tunaninka, ba zai yiwu wannan zato naka ya dace ba, domin baka taba ganin shi ba, balle ka tuno yadda yake, baka taba ganin irin shi ba, balle sakamakon ganin irin shi yasa ka kwatanta irin yadda kake tsammanin shi a cikin zuciyarka, mai yiwa ka gane shi. Ina fata an gane. Yanzu misali, mutumin da yace maka bai taba ganin huffi ba, huffi takalmi ne, huffi, sai yace bai taba ganin shi ba, sai ka dauko wasu nau'ukan takalma guda biyu sai ka kwatanta mishi su da huffi, tunanin shi zai fara bashi tsammanin kwatankwacin yadda huffi yake, kuma ya dace. Sai ka ce mishi ka san takalmin ruwa, sai ce eh, takalmin ruwa yana da kauri haka da ya taho ya biyo tsawon kauri. To huffi yana da irin wannan shi ma. Sannan ka ce to wajen abin da ya shafi kaurin shi kenan, wajen kafan shi kuma can da ke taka kasa, sai ka ce mishi ka san canvas, sai ce ya san canvas. Sai ka ce mishi kasan shi kaman canvas yake, ba dunduniya yake da ita ba. Randadi ya ga huffi a kafa wani zai gan shi gashi wani takalmi ne, kasan shi shafaffe, sannan kuma daga nan yana da kauri haka har zuwa sama, yana gani, kaga zai iya ganiya. Saboda me? Saboda ya taba ganin wani abu kwatankwacin huffi. Kagan aka kwatanta mai, zaton shi zai iya shiga cikin zuciyar shi in ya gan shi ya gane, ko kuma yayi bayani ya dace. To amma Allah baka taba ganin shi ba, balle zato ya shiga cikin kwakwalwarka yadda zaka iya gano yadda yake. Sannan wala tudrikuhul afham, fahimta ba za ta iya kaiwa ga Allah ba, babu yadda za ka yi ka fahimto tunaninka ya kai maka ga ka fahimci hakikanin yadda yake. Babu yadda za a yi, duk irin surar da ka ji ka fahimta, kake tunanin wannan sura mai yiwuwa ta kasance ga Allah haka, wannan tunanin naka ya zama kuskure, babu yadda za a yi tunaninka ya iya fahimto maka hakikanin yadda Allah yake. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Tare da cewa in wani ya rasu nan da shekaru 500 da suka wuce, in ana son a kwatanta maka shi ka iya fahimta yadda yake, ko da cewa aka yi dubi irin halittar mutanen kasar su, wannan zai taimake ka wajen ka fahimci yadda surar shi za ta kasance. To amma Allah madaukakin sarki ba shi da wani wanda yake kamar shi, balle ka ce sakamakon ganin wani da kai wanda yake an ce shigen su daya ya sa ka iya fahimtar yadda Allah madaukakin sarki yake. Dan haka duk sanda ka ji tunaninka ya fara darsasuwa akan cewa Allah iri kaza ne ko kila shi kaza ce, kai ainihin wato roki Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga wannan tunani shedan ne yake son ya bata maka al'amari. Allah ya shiryar da mu. Mallan yace wala yushbihul anamu, halittu kuma ba su yi kama da Allah ba, halittu gaba ɗayan su ba su yi kama da Allah ba. Wannan kalmar ga ta Ash-Shaykhul Muhaddisul Allamatul Albani ya mata sharhi. Ma'ana Ash-Shaykhul Allamatul Albani kuli kuli kenan, duk inda ka fadi me kenan gaba ne. In ka buga shi wajen usulul fiqhi, babban malami ne na usulul fiqhi. In ka tabo shi wajen hadisi, dama shi kogi ne anan, ba ma kogi ba, ina ma'anar ba ma kogi ba, ya zama ainihin al-bahru kenan, teku kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? In ka tabo shi wajen lughal arabiya kwararre ne, wajen tafsiri kwararre ne, to balle wajen aqidar salaf kuma. Kaga gashi yanzu aqidar salaf ce zai maka bayani, sai ya ce fihi raddul liqaulil mushabbiha, wannan magana akwai mai da martani ga ainihin aqidar masu ainihin shabbaha Allah masu cewa Allah madaukakin sarki halitta ce irin halitta kaza to wannan akwai raddi gare su tun daga shi mallan ya ce wala yushbihul anamu Allah bai kama da wato halittu ba su yi kama da Allah ba mun fahimci wannan da kyau ko allazina yushabbihuna alkhaliqa bilmakhluq wadanda su almushabbiha su ma kungiyoyi ne wadanda su kuma suna kamanta Allah mahalicci da ainihin halittun da ya sai su ce Allah madaukakin sarki huwa ainu khalqihi in kana son gane yadda Allah yake to dubu wata halitta tashi to haka yake daga cikin su ga sunan irin su Ibn al-Farud mai littafin ta'iya wani tantirin mushriki ne amma in ka koma wurin wadancan masu bin dariku sai ka ji har sune mishi tarabbi suna cewa radiyallahu anhu yana cewa Allah huwa ainu khalqihi in kana son sanin tantagariyar Allah to dubu wata halitta tashi in dai ka kalli kowace halitta to yadda kaga haka to haka Allah yake munasaba za ta kama za mu zo nan gaba za mu yi karatu wata rana za a yi magana akan Ibn al-Farud za a zo da ta'iyar shi duk za ka ji saboda waɗannan zindiƙai babu su a duniya a yanzu amma aqidojinsu da littafansu suna nan suna yawo a cikin mutane a cikin zukatan mutane shi yasa cewa ba daidai bane a yi maganar ƴan shi'a ko ƴan ɗariƙa ko waɗannan sauran ainihin wato masu guntayen aqidoji wallahi tallahi barna ce ita kanta faɗar wannan magana saboda a yayin da ake fadin cewa kada ai magana akan su a wannan lokaci wai ana gudun kar ai magana akan su ne dan kada hankalin su ya tashi a addan me suka tayar da hankalin musulmi su da suka saba aqidar musulmi ashe akwai su kenan matukar akwai su ko babu waɗanda suka kirkiro musu waɗannan aqidu to akwai buƙatar a bayyana musu su kansu hadarin wannan aqida domin wasu sun shiga da kani akwai buƙatar a bayyana wa dukkan al'umma waɗannan aqidoji domin me domin akwai mutanen da ainihin suke ganin cewa bambancin da ke tsakanin mu musulmi da ƴan shi'a bambanci ne kawai na furu'a kamar tsakanin malikiya ne da shafi'iyya tare da cewa tsakanin addinin da muke bi da addinin shi'a tsakanin addinin da muke bi da addinin ɗariƙa kamar addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne da addinin da ainihin su Abu Lahab suke bi haka addinan suke addinin ɗariƙa daban addinin musulunci daban addinin shi'a daban addinin musulunci daban aqidar mu daban da tasu littafin mu daban da nasu innama in ka zo ka nemi su raddi ne sai su dawo cikin gidan musulunci sai su ce kun ji ana kafirta kafirai ana kafirta musulmi tare da cewa kai baka kafirta musulmi ba ka kafirta wasu ne da suka dauki aqida ta kafirci babu mutumin da zai imani da alqur'ani a yadda Allah ya saukar da shi ya yadda da Allah a yadda Allah yake ya yadda da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake a kafirta shi babu yadda haka za ta yi amma mutun ne zai je ya dibo wasu zantuttuka na banza da wofi yazo ya aza su bisan alqur'ani sai a ce ka zama kafiri sai kuma ya kauce sai ya ce yanzu ni da nake la ilaha illallah za a ce na zama kafiri ai ba la ilaha illallah kai aka kafirta ka ba dan me zaka dauko wani abu ka aza akan qur'ani a ce kai kafiri ne kuma kai sauri ka kauce ka ce kai fa qur'ani ka ce kace ka bar waccan magana shikenan wannan kaulasan da aka dora maka sai ya hau kanka ya kamata jama'a mu yi adalci akan waɗannan abubuwa ka ku daina yaudarar kanku na faɗa muku tun farko wannan hanyar da muka kama ita ce hanyar da za a bi a kafa gwamnatin musulunci domin matukar muna son kafa gwamnatin musulunci sai mun samu khalifa sai mun samu jagora kwaya daya wanda zamu jayu da umarnin shi akan Allah ya ce annabi ya ce wannan ba za ta samu ba sai aqida ta hadu babu aqidar da ke hade kan mutane sai wannan aqidar domin ita ta hadu ne kadai akan abin da yazo a alqur'ani da hadisi duk abin da bai zo qur'ani da hadisi ingantacce ba wannan aqidar ba ta yadda da shi aqidar dariqa kuwa ta zo ne a cikin abubuwa na hayaniya da bankaura aqidar shi'a haka yaushe ne zaka iya hade kan dan dariqa shi kanshi da dan shi'a ba zai yiwu ba yaushe zaka iya kan hada mai aqidar jahamanci da mai bin aqidar ainihin mu'tazilanci ba zai hadu ba yaushe ne zaka iya hade wanda yake bin waɗannan aqidoji gaba ɗayan su da wani wanda kuma ya dauko wata aqidar daban ko ta wahdatul adyan ko ta wahdatul wujud yace duk addinai baki ɗayan su daidai ne duk gaba ɗayan abin da ka sani a duniyar nan ake bautawa daidai ne wannan abu Allah ne ku ga ya min yaushe kai zai hadu shi yasa in muna son mu kafa hukuma ta musulunci jama'a mu dubi abin da kowa ya yadda da shi to mu hadu akan shi dukkan inda musulmi suke kakaf sun yadda alqur'ani gaskiya ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne abinda duk waɗannan abubuwa guda biyu suka hukunta gaskiya ne to sai a hadu akan aqidar da tazo qur'ani da hadisi ana haduwa akan aqida zaka ga ko an saba a mazhabi abinda sauki duk malaman fiqhu sun hadu akan cewa ya halatta wannan dan mazhaba yabi wancan dan mazhaba gashi nan cikin muhtasar gashi nan cikin iziya ba maliki ya halatta yabi ba shafi'i sallah ba shafi'i ya halatta yabi ba hanafi saboda me ba aqida ce ta raba ba mas'ala ce ta fiqhu wannan tana da sauki amma in aqida bata hada mu ba ta yaushe ne kai zai hadu idan kai bai hadu ba yaya za a yadda da ainihin khalifancin khalifa guda daya ba zai yiwu ba amma in muka waye gari yanzu misali duk kasan nan kakaf din mu Najeriya khalifan mu kwaya daya ne duk inda musulmi yake ya yadda da shi a matsayin khalifa randa duk khalifan ne yace hayya alal jihad ka san bai halatta maka ka zauna a gida ba sai dai in gurgu ne kai ko kuturu ko makaho ko mara lafiya sai ka fito jihadi ko in kana da wani uzuri da zarar an fito jihadi me zai faru nan take zuwa lokaci kadan wasu sun yi mutuwa shahada wasu sun yi rauni sun samu daraja sakamakon wannan jihadi da aka tafi karshen amsa da zata zo ita ce sai ka ji ana cewa yanzu babu wata hukuma a kasan nan sai ainihin hukuma ta musulunci saboda haka wannan ce hanya jama'a shi yasa ku duba da kyau ku gani ɗan shi'a da suka kamo hanyar kasin su tafi da nisa suka tarwatse saboda me sun je sun dibo duk wani angulu da kan zabo duk wani ainihin rubabban timatiri an zo an hada duk bage-bage an zo an hada wannan dan dariqa ya taho da dariqar shi wannan dan shi'a ya taho wannan baqadir ya taho wannan mai bin kaza ya taho kowa ya taho me ake so so ake a hada hukuma ta musulunci isu sai suka hautse ne da fada isu sai suka hautse ne da fada ina jihadi sai jihadi ya koma isu to ina jihadin kuma musulunci to ina kafa hukumar musulunci shi yasa sai mun karantar da ku aqida kammu ya hadu da mu da ku gaba daya kamar yadda Allah madaukakin sarki yace qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in sawa'un bainana wa bainakum ko Allah na abuda illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah Allah yace in dai ana son kai ya hadu to ce wa kristoci da yahudawa ku taho zuwa ga kalmar da za ta hada tsakanin mu da ku wata kalma ce ita ce mu bautawa Allah shi kadai kar kuma mu hada shi da komai kada sashin mu su dauki sashi su koma suna bauta musu wannan kun ga ita ce wannan aqidar in kuka dubi wannan aqidar babu wani shehi da zaka hadu da shi akan hanya kakaf ka durku saka gaishe shi ko ka ratse mishi ka dibi kunya goma kana can ka kife babu wannan a cikin wannan aqidar tamu duk shehin da ka hadu da shi tun daga shehun shehunnai Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hannu za ku yi ku sallama wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi ba za kai tuntube ka kira wani ba sai wa sai Allah kaga aqida ta hadu ba za ka tashi rantsa ka rantsa da rawanin wani sarki ko sarkin wane ne ba da Allah kadai ake rantsewa man kana halifan falihalif billahi aw liyasmut wanda duk zai rantsa ya rantsa zaka ga komai an tattara a ce Allah kadai sai kaga aqida ta hadu to in aka samu wannan ta hadu shikenan sai kaga duk inda aka ce a ja mutane su tafi shi yasa sai kaga annabi sai da ya gwagwarmayar karantar da mutane aqida a Makka tsawon shekara 13 da aka zo Madina aka ga imani ya fara dimi sai aka fara cewa uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu Allah yana sanar da waɗanda aka cuta a Makka shekara 13 ana wulakanta su Allah yana sanar da su cewa bai famanta da su ba yana sanar da su wa inna Allaha ala nasrihim laqadir Allah na da ikon fa ya taimake su amma ya bar su tukuna dan su tabbatar aiki ne wannan an fara daga musu tutar to za a ba su izinin jihadi kenan ana nan sai aka zo aka ba su izinin jihadi suna ta da jihadin ba sai nasara ba saboda kowa imani ya ratsa shi saboda haka ya jama'a aikin nan baya bukatar gaggawa Allah yana da iko akan rana daya ya turo annabi annabin nan ya rasara rana daya kashi gari a waye gari da hukuma ta musulunci amma kuna ga sai da annabi ya shekara 23 ana gwagwarmaya shi yasa ku bari ku yi a hankali a karantar da ku aqida na karantar da ku aqida kanmu ya hadu akan aqidar mu daya babu wani mushriki cikin mu babu zindiki babu wani munafiki babu wani dan bid'a sai zama addini daya muke wa wallahi ko mun samu sabanin fahimta wannan yace kaza sunna ne wannan yace a'a ba sunna ba wannan ba zai raba mu ba zamu ci gaba muna tafiya tare kamar yadda Imam Malik Imam Shafi'i zaka samu suna tare amma wani lokacin wannan yace kaza wannan kuma yace kaza wannan bai raba su ba don me don babban abu ya hada su ita ce aqida jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai mallan yake cewa subhanahu wa ta'ala Allah wanda yake tsarki da daukaka sun tabbata gare shi su mushabbiha suna ainihin wato kamanta Allah da ainihin abu waɗanda suke halittu ne qala azza wa jalla Allah yace laisa kamislihi shay'un babu wani abu wanda yake kamar Allah babu wani abu wanda yake irin Allah wa huwa as-sami'ul basir amma duk da haka Allah mai ji ne mai gani ne to tunda ku haka ne ashe Allah yana da ji yana da gani amma ba ji da gani irin namu ba to kaga wannan aya ta tabbatar da ainihin wato siffa ga Allah shine Allah yana da siffa ji yana da siffa gani sannan ta tabbatar da suna ga Allah Allah yana da suna As-Sami'u Allah yana da suna Al-Basiru sannan ta kore ka kamanta wannan ji ko gani da wasu halittu ta kuma kore ka kamanta duk wata siffa ta shi ko wani suna na shi ga wani halitta wannan aya ce ta cikin suratul shura aya ta 11 malai yace walaysal muradu nafyu sifat ba wai ana nufin a kore siffofin Allah bane kamar nan da kaji malai yace wala yushbihul anamu halittu ba su kama da Allah ba to kaka dauka cewa ana kore siffofi ne ga Allah kama yaqulu ahlul bid'ah kamar yadda ƴan bid'a suke cewa domin ƴan bid'a an ka faɗa haka sai su ce a to shikenan gashi kai da kanka ka kore siffofi ga Allah kenan sai a ce a cewa halittu ba su kama da Allah ba ai ba kuma ana nufin cewa Allah ba shi da wata siffa bane yana da siffa koda sunan siffar shi tayi daya da ta halittu to bai lazimta wannan siffa ta zama irin ta daya an ce Muhammad yana ji yana gani an ce kuma Allah yana ji yana gani ai ba lallai ne dan sunan siffofin yayi daya kuma ya zama yadda siffofin suke yayi daya ba ba lallai bane ina fatan mun gane wannan sai ya ce fa min kalami abi hanifa rahimahullah na daga cikin aqida ko maganganun da abu hanifa ya fadi Allah ya ji kanshi fil fiqhil akbar a cikin littafin shi al fiqhul akbar abu hanifa yana da littafi kamar shafi hudu haka sunan littafin al fiqhul akbar akan aqida ne muku bayani akan shi a farko shin fada wannan littafi to kun ga wannan ke nuna mu salafiya alhamdulillah kamar yadda na fada tun farko aqidar mu daya da waɗannan shugabannin mazhabobi shi yasa ko mun samu sabani dangane da fiqhu yake zama mai sauki don aqidar mu ta hadu daya amma zaka samu mafi yawancin masu bin su ba su yarda da aqidar su ba kamar yadda na fada tun farko mafi yawancin masu cewa su malikawa ne zaka ji suna cewa ana zagin malaman fiqhu ka taba jin sun ce ana zagin malaman aqida ina ma'anar haka saboda su ma suna zagin waɗannan malaman akan aqidar su ba su yarda da aqidar su ba amma sun yarda da fiqhun su mu kuwa mun yarda da aqidar su mun yarda da fiqhun su amma yaddan mu da muke da fiqhun su ba za ta hana in mun ga kuskure a cikin fiqhun mu ce akwai kuskure ba to wai su ƴan bid'a a wurin su in ka ce mai risala ya kuskure ko ka ce maliku ya kuskure wai a wurin su ka zagi imamu maliku kenan tare da cewa ina son ku fahimci wani abu babu wani dan bid'a ko wane ne shi sai da ya zama akwai wata matsala shi ma a cikin fiqhu wanda yana ganin ta kuskure ce to ina ma'anar wannan shi ma ya zagi mai risala kenan mai risala ya ce laya in ta kasance ta qur'ani ce ko wasu zikirori da sunan Allah babu laifi manzo Allah kuma ya ce laya kafirci ce shikenan sai mu ce mai risala yayi kuskure Allah ya ji kanshi to shikenan na san da akwai ƴan bid'a da yawa daga cikin waɗanda ke cewa su ahli sunna ne sun yarda da wannan magana ta cewa wannan magana ta mai risala kuskure ce to tunda sun yarda yanzu da ni da su mun hadu mun zagi mai risala kenan to kaga irin bankaura su shi yasa cewa akwai bayani akan wannan eh don yana cikin aqida saboda mu salafiya ƴan bid'a na zalunta mu suna cewa muna zagin malaman fiqhu ba akan mu aka fara ba ba akai na aka fara ba an fara wannan magana fiye da shekara 1000 dan haka ga tana cikin wannan littafi al-imamu Abu Ja'far al-Tahawi zai magana akan ta zamu fadi matsayin mu game da malaman fiqhu ina matsayin mu game da su malaman fiqhu malaman alheri ne mutanen kirki ne cewa haka da muka yi kuma bai hana wata ran mu ga kuskure mu ce kaza kuskure ne saboda me saboda wannan magana ta saba Allah ya ce annabi ya ce ga abin da yake daidai kuma zamu zo in mun zo wannan dandali zamu kawo wai me ke kawo malaman fiqhun nan suke yin kuskure kuma ta yaya ake bi ake gano kuskuren nasu insha Allah Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya al-imamu Abu Hanifa yake la yushbihu shay'an Allah bai yi kama da komai ba min khalqihi daga cikin halittun shi wala yushbihuhu shay'un min khalqihi kuma babu komai da ya kama da Allah daga cikin halittun shi shi Allah bai kama da komai ba kuma komai bai kama da shi ba cikin halittun shi summa qala ba'da zalika to bayan ainihin haka sai kuma shi al-imamu Abu Hanifa yace wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqina siffofin Allah baki ɗayan su to sabanin siffofin halittu ne ya alamu Allah yana da ilimi yana sani la ka ilmina ba irin ilimin mu ba amma yana da ilimi amma ba irin namu ba wa yaqdiru Allah na da iko la ka kudratina ba irin ikon mu ba wayara Allah na gani la ka ru'yatina ba gani irin namu ba intaha magana da aka ciro daga Abu Hanifa ta kare wannan littafi na al-imamu Abu Hanifa kamar yadda na faɗa wanda duk yake bukata shin Allah so gobe za mu fito da shi sai kai photostat din shi bai wuce shafi 4 ba ko 3 ko shafi 3 da rabi aqida ce al-imamu Abu Hanifa ya rubuta yadda kaga wannan saboda wallahi duk wanda ya taso yana karantar da aqidar salaf yana karantar da mazhabin salaf sai an yi mishi sharri saboda ya zo da wani abu ne wanda yake sabanin abin da mafi yawancin malum ma suke akai su kuma malumma ku duba ban ce malamai ba malumma su kuma malumma galibi dama suna ginuwa ne akan wasu abubuwa na shirme saboda haka in yazo ya fara bayyana gaskiya sai malumma su taso da ainihin wato abubuwan su na sharri to dan haka kaga al-Imam Abu Hanifa sai da suka yi mai sharri Imam Malik sai da suka yi mai sharri Imam Shafi'i sai da suka yi mai Ahmadu dan Hanbali sai da suka yi mishi ba don in ka taso mai wa zaka samu su malumma sun gini ne akan mazhaba daya su kuwa salafiya ba sa ginuwa akan mazhaba daya sai su ce duk wanda ya faɗi gaskiya matikar mun gane gaskiya ce sakamakon daidai da ta da Qur'ani ko hadisi zamu dauka to shi kuwa ainihin wato wanda ya kage wa mazhabi daya mabiyin malumma sai kaga ya ce a sai a tsaya a wuri daya in an ga hadisi ya ce kaza sai ya ce ai malaman da suka wuce sun riga mu ganin hadisin tunda basu dauka ba mu ma ba za mu dauka ba to kaga wannan karka taba bambance shi da dan dariqa domin ka san akwai kaida a cikin dariqa kowa ya ji kowa ya gani kowa ya sani duk shekara shehin dariqa in ya baka dariqa sai ya maka wayo sai ya ce maka duk dariqo gaskiya ne amma fa ba a kyau a ziyarci shehin wani dariqa kaga dole a kage ka wuri daya kenan to kaga wannan akida zaka bambance ta da cewa an ce duk mazhabobi gaskiya ne amma fa ba kyau ka karbo wata mazhaba sai dai taka ka tsaya akai kaga iri daya ne tashaba had qulubuhum mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka sai kai a hankali kada su je su baka su raba ka da dariqa can nan kuma su baka wata Allah ya shiryar da mu to malam al-Imam Abu Ja'far yace hayyun Allah rayayye ne la yamutu baya mutuwa qayyumun Allah tsayayye ne da kanshi la yanamu baya bacci a cikin alqur'ani Allah yace wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum dukkanin fuskoki sun risnar da kansu ga Allah rayayyen sarki tsayayye da kanshi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah rayayyen sarki wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi tsayayye ne kuma da kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ismul lahil a'azam na cikin waɗannan surori ma'ana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum cikin suratul baqara da ali imran farko ali imran da kuma baqara cikin ayatul kursi sai kuma cikin suratul taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum shi yasa manzan Allah al'amarin shi na da sauki babu wata addu'a a duniya da manzan Allah sai ya wahalar da kai sannan zai baka ita a ce ga wata bara manzan Allah ya baka amma kai a hankali kaka ba kowa manzan Allah babu wannan addini shi manzan Allah barar shi ta kowa ce saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wata rana al-Imam an-Nasa'i sai ya ruwaito hadisi sahihi manzo Allah ya idar da sallah yana zaune wani mutum ya tashi yana ciko sallar shi wannan mutum cikin addu'o'in shi sai manzo Allah ya ji shi yana roƙon Allah yana ya hayyu ya qayyum yana kiran waɗannan sunaye da wannan mutum ya idar da sallah manzo Allah ya ce kun san abin da ya roki Allah da shi kuwa suka ce a'a Allah da manzon Allah kadai suka sani manzo Allah ya ce wannan mutum ya kirayi Allah da wasu sunaye wani suna babban suna wanda lalle in an roki Allah sai Allah ya bayar in an tambaya sai ya biya bukata to manzo Allah bai ware su Aliyu yace ku kadai ne ahlul bait bari a ga muku ba wannan bara sai ka sha wuya za a baka sai ka yi mallan wanke wanke sai ka yi matan mallan guga a sai manzo Allah yace ismul lahil a'azam kenan shine al hayyu al qayyum mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai ka san duk sanda bukata ta kan maka to tashi da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace Allah madaukakin sarki na sakkowa idan karshen dare yayi ko ɗaya bisa uku na karshen dare ya rinka sanarwa yana kirari wa zai bauta min in karbi bautar shi wa zai roke ni in biya mai bukata kana da bukata to wannan lokaci na daga cikin lokutan karban addu'a sai ka tashi sallah zaka yi tasbihi zaka yi gurgudan ibadar da ta saukaka maka sai ka daga hannu ka roki Allah kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ka kira Allah ka yabi Allah ka kamba mashi sannan ka ce Allah abani wallahi zaka ga aiki da cikawa amma ka je ka samu wani boka takeicin duniya ya dame shi a lungu yana da ismul lahil a'azam yana da ismul lahil a'azam duk gari ana tacece dan bid'a ne ko sallar jami'i baya zuwa jana'iza baya zuwa juma'a amma wai yana da ismul lahil a'azam jama'a ismul lahil a'azam kenan daga harshen mai abin sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda zai maka barazana mallan wannan na da ismul lahil a'azam wai bashi oho wannan mu manzo Allah ya bamu garanti ne cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam at-Tirmidhi yarwayto shi da isnadi sahihi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to al-hayyu al-qayyum kenan rayayye ne Allah la yamutu baya mutuwa a cikin hadisi da Abu Dauda ya ruwaito manzon Allah cikin yabon Allah da yake yake cewa wal insu wal jinnu yamutuna da aljanu da mutane suna mutuwa amma Allah kai baka mutuwa shi yasa duk wanda yace wai aljanu ba sa mutuwa yayi ƙarya sunan shi makaryaci sai ya tuba duk wani sheidanin aljani in yace wai su ba sa mutuwa ƙarya yake yi fasiki ne ba wanda baya mutuwa a duniyar nan sai Allah Allah ne kawai alhayyu sannan ay alqayyum tsayayye da kanshi in ka duba ba wanda ya tsaye da kanshi sai da aka dafa mishi kana faduwa duniya ba dan aka dauke ka ba cikin jinin nan zaka karasa da kan mutu ya aka yi sai da aka kai ka makabarta ko ka je da kafarka kai wa wanka da kanka saboda haka Allah shine alqayyum tsayayye da kanshi ba tare da wani ya dafa mishi ba kai kuma yayi wa sai da babarka ta sai da ɗan akuya ta baka jali ko aka sai da wani abin nan turmin atamfa aka baka ka tafi makaranta ko maka sannan dai sai da aka dafa maka ka tsaya amma Allah ba wanda ya dafa mishi sarki da daukaka sun tabbata gare shi Allah ya shiryar da mu khaliqun Allah mahalicci shine Allah madaukaki shine khaliq mahalicci bila haja ba dan yana da bukata ba yanzu kai da ka sai babur kana da bukata akan shi kai da ka sai gida kana da bukata akai in kai tinka ne ka kera wata kwankwasa wata guduma kana da bukata akan ta amma ka san kai da Allah ya halice ka ba yayi ka bane dan yana da wata bukata akan ka raziqun Allah madaukakin sarki shine mai azurtawa bila mu'una ba tare da ya dora maka wani nauyi ba mun fahimci wannan da kyau ko yayin da ka siyo bawa sai da ka dora mai nauyi ya rinka yi maka kaza ko ya rinka kawo maka kaza kai ko da Allah ya dora maka ya halice ka yayi maka arziki to bai shartanta maka cikin arzikin nan ka rinka bashi ba a cikin arzikin yace in kun fitarwa za ku ba dangin ku za ku ba bai ce ga wani fili can ku je ku tara mun zan sako in kwasa ba in ka fitar da zakka ko sadaka Allah kake kaiwa yici wa kake ba dan uwanka kake ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aljannu da mutane ban halice su ba sai dan su bauta mini ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ba ina nufin ne na halice su dan su azurta ni ko kuma su ciyar da ni ba inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwatil matin Allah shine mai azurtawa shine mai karfi saboda haka Allah ya halice mu ba dan yana da bukata a wurin mu ba Allah yana azurta mu ba tare da ya dora mana wani nauyi ba malam ya fassara a kasa yace ai bila saqalin wato Allah da ya halice mu bai dora mana wani nauyi ba wa kifla ko kuma ya dora mana wata tara kama wa kilfa ko kuma ainihin wato wani tara wani ainihin wato sakamako da yake nema kama fi sharhil aqidati tahawiyya ash-shaykhul allamatul albani yace haka wannan magana tazo a cikin sharhul aqidati tahawiyya sharhi babban sharhi kenan na ibn abul izz al-hanafi safhatul khamisa wal 20 wal 100 shafi na 125 at-tab'atir rabi'a abugu na 4 an fahimci wannan ko shi kuma zuhairi shawish a cikin wannan sabon bugun yace as-safhatus thaniya wal 20 wal 100 at-tab'atit tasi'a in kuwa sabon bugu kake da shi na sharhul aqidati tahawiyya to ka duba shafi na 122 Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Al-Imam at-Tahawi yace mumitun Allah shine mai kashewa bila makhafa ba tare da yana jin tsoron me zai biyo bayan in ya kashe wani ba. Ba tare da yana jin tsoron in ya kashe wani al'amura za su ruguje ba. Wanda duk lokacin shi sai Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi ba tare da tsoron menene zai biyo baya ba. Amma yanzu kai kwallan tarkin da ke dakin ka kana shakka in ka kashe shi ka san abin da zai biyo baya. Wallan tarkin kan ka make shi mutum abu na farko da zai fara biyo baya shine duhu duhun nan akwai tsoro da zai biyo baya ko to kai kun Allah ya kashe ka bila makhafa baya tsoron komai ba'isun Allah shine mai tayar da matattu bila mashaqqa ba tare da shan wahala ba wallan tarkin nan naka in ka tarwatsa shi aka ce ka hada shi yadda yake ba za ka iya ba amma Allah madaukakin sarki zai kashe wani kuma zai tayar da shi ba tare da shan wahala ba wannan duk kadan ne cikin aikin Allah madaukakin sarki in Allah ya so ya kashe shugaban kasa ko ya kashe sarki ko ya kashe talaka ko ya duk abin da Allah madaukakin sarki ya so randadi ya tashi tayar da halitta kuma ba abu ne wanda yake ainihin wato wa huwa ahwanu alaihi haka Allah yake abu ne wanda yafi sauki gare shi shine wani kafiri ya ruko kashi yazo zai wa manzon Allah izgilanci ya wurgar da wannan farin kashi a gaban annabi yace man yuhyil izama wa hiya ramim yanzu wannan kashi da ya bushe kwal waye zai raya shi manzo Allah dan gata ne manzo Allah in kai mishi gatse Allah ne yake mishi raddi yake rama mishi manzo Allah sai Allah ya saukar da ainihin surati yasin aka yi wannan kafiri raddi qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya kirkiri halitta kashin tun da farko shine zai dawo ya sake ainihin wato mayar da halitta shi shin kirkirar halittar wannan kashi ba tai wuya ba sai sake ainihin wato mayar da shi ata da wuya ga Allah shi yasa babu wani abu gagararre ga Allah sarki ya tabbata gare shi. Wannan duk aqidar mu muke fade jama'a. Ma zala bi sifatihi qadiman. Allah madaukakin sarki bai gushe ba da sifofin shi da dadde ne qabla khalqihi tun kafin ya halitta. Lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi. Allah bai karu da wani abu ba saboda kasancewar su waɗannan halittu nashi, wanda yake wannan abu ba shi da shi ne sifofin shi. Wato kafin Allah ya halicce mu da kuma yanzu da ya halicce mu, to karka dauka kasancewa ba mu akwai wata na kasa da ta samu Allah. Da kuma Allah ya halicce mu halitta, to ya ƙari da wani abu daga cikin sifofin shi, babu abin da ya ƙaru na siffa Allah saboda ya halicce mu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Kai ko yanzu sakamakon dadewa da kai ka haifi ƴaƴa 5 ko 10 ko 30, sai an samu wata siffa ta ka ta ragu ko ta ƙaru, wannan alama ce ta cewa to duk abin da yake ƙaruwa ko yake raguwa jama'a dalili ne akan cewa akwai wani lokaci da can da babu shi kenan, kuma dalili ne akan cewa akwai wani lokaci da za a neme shi a rasa kenan. Ka duba haka ko a rayuwa ne, duk abin da kasan cewa kai din nan a da da aka haife ka, in ka dube ka sai ka ganka kamar Balarabe ba Quraishi, amma yanzu kalli kanka a madubi ka gani kai da kanka, kanka kalla so dai sai dai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk ka gaggabje gaba daya, to gaggabje wannan alama ce akan cewa me za a neme ka a rasa ka wani lokaci. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, haka Allah ya ce wanda duk muka bashi tsawon rayuwa sai mun nakasa halittar shi. Kana da haƙoran ka gargar lafiya, lau sai wata tsutsa ta fitini guda daya sai ka je ka biya an kankare maka shi, sai ka fara zama wawulo ana nan tun kana iya cin kashi, wata ran tsoka ma sai an dandaka maka ita, tun kana jin zakin nama wata ran goro zaka ji zakin shi, al'amari ya lalace maka kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? To Allah madaukakin sarki tuntuni haka yake, kuma haka zai kasance. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kasance da siffofin shi tuntuni haka yake, kazalika to haka kuma la yazalu alaiha abadiyan, har abada ba zai gushe akan su ba. Jama'a mun fahimci wannan, mu ku halittu duk wanda ka duba to ba haka yake ba a da, daga baya wannan siffar ta hauka to wataran kuma za ta gushe. Malam yace laisa ba'da khalqil khalq istafada ismal khaliqi, ba wai sai bayan da Allah madaukakin sarki ya halitta bane sannan ya samu sunan al khaliq. Ko mun fahimci wannan? Yanzu kai da kaje ka gama teachers college ko kaje ka gama ATC baka zama teacher ba sai ran da ka fara teaching. Mun fahimci wannan da kyau? Kai da kaje kai school of law baka zama lawyer ba sai lokacin da ka fara practicing law, ma'ana kai din nan akan sana'arka ba za ka zama a kira ka cikakken wannan sunan ba sai ran da ka fara aikin a aikace ko? To kada ka ce Allah da can shi kafin ya fara halitta ba khaliqu bane, sai da ya fara halitta ya zama khaliqu, dama can shi khaliqu ne tun kafin ya fara halitta. Wala bi ihdasihi albariyati istafada ismal bariya, ba kuma sai da Allah ya fara kirkirar halitta bane sannan ya samu sunan albari. An gane? Wala bi ihdasihi albariyati istafada ismal bari, ba wai sai da Allah ya fara kirkiro halitta bane daga bara, bara ita ce kasa, to yana cikin sunan Allah albari. Fatubu ila bari'ikum, ku tuba zuwa ga Allah wanda ya kirkiri halittar ku daga kasa. To ba sai da Allah ya fara halitta dan adam daga kasa bane sannan ya samu sunan albari, tun kafin Allah ya fara halitta dan adam daga kasa dama shi albari ne. Wato abin da ake so ka fahimta shine kafinta bai zama kafinta ba sai da ya fara daukan kusa yana buga ta da ainihin kwankwasa a jikin katako. Tela bai zama tela ba sai da ya yanka yadi ya dinka. To amma shi Allah ba za ka ce bai zama khaliqu ba sai da ya fara halitta, a'a, tun kafin ya fara halitta shi khaliqu ne, tun kafin ya fara kirkira halitta mutun daga kasa shi bari ne, dama haka yake shi. Saboda haka ashe fara halitta da ba ita ta sa mai sunan khaliqu ba. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? Dan ka san ashe Allah da bambanci da halitta. Lahu ma'anar rububiyya, Allah shine yake da cancanta ta ainihin wato kasancewa shi rabbu mai reno, shine almarbu a ainihin wato arrabbu, wannan ainihin wato siffa ta rabbaniyya, ya halicce ka ya rene ka, to wannan wata ainihin wato siffa ce wadda Allah kadai ne ya cancance ta. Jama'a mun fahimci wannan? Kafin mu tafi da nisa zan yi tambihi akan kalmar rabbu wadda mu Hausawa muke fassara ta da cewa ubangiji. To an samu irin abin da muke fadakarwa tun farko ya darsa su a cikin aqidar wasu, wai suna ganin cewa bai halatta a cewa ubangiji ubangiji ba, kalmar rabbu wai in aka ce mata ubangiji to wai mu ma muna cewa Allah na da daki nan, to wai uba to waye gijin? to wannan mantiki ne ya harbe su. Sai su ce manzan Allah, wai ba za a ce mishi ma'aikin Allah ba, wai in aka ce mishi ma'aikin Allah to an siffanta shi da fa'iliya kenan, domin ma'aiki to wanda ya aiken kenan, wato wai shi ya aiki Allah. Kuma wai ba za a ce manzan Allah dan gatan Allah ba, saboda gata to sunan wani nau'i ne na biri. To kun ga wannan fitinar, na san cewa ta taso mana a garin nan 1982. Allah cikin ikon shi kuma ta taso ne, na san sakamakon wata muƙabala da muka tafi a can ainihin coci ta Wusasa da wasu ƙasaitattun kiristoci da suka zo daga malumfashi, wasu maguzawan kiristoci da aka yi muƙabala da su. Akwai wani pasto a lokacin nan, sunan shi Dan Juma, da manyan malamai suka kayar da shi, ya ji zafin kaye sai ya ce ai kuma kuna cewa Allah yana dada. Aka ce ina dalili? Ya ce ba kwa cewa kalmar rabbu ubangiji to waye gijin? To kaga sharrin pasto kenan. Nan da nan sai wasu musulmi sai suka ga a'a, ai fa haka ne fa. To sai rikici ya zo, kuma ana cewa wai a daina fassara kalmar rabbu da cewa ubangiji, domin ana cewa haka to mu ma muna cewa Allah na dada kenan. Sun kasa gane na farko tukuna kalima daya a cikin larabci ko a cikin Hausa takan dauki ma'anoni da yawa, sannan wannan kalma ba ana duban dilalatul alfaz bane, ana duban menene mai fada yake nufi da ita. Misali kalmar gata, kalmar gata a Hausa tana da ma'anoni da dama. Daga cikin ma'anonin gata shine wanda ake ji da shi, sai a ce wani dan gata ne, ai wanda ake ji da shi. To ashe in ka fada haka da nufin cewa annabi dan gatan Allah ne, wanda Allah yake ji da shi, ba kai kuskure ba, don Hausa kake yi. Kamar yadda kalmar gata tana nufin wani irin biri ne, goggon biri, wani mummuna. In ka ce ainihin wato wannan dabba sunanta gata, to wannan kalma ta gata ba ɗaya bace da waccan da ka faɗa. Na taɓa muku wannan misalin cewa irin wannan rashin kan gadan yasa wasu a ƙasar nan in suka zo suna tafsirin Alƙur'ani ba sa iya fassara wasu kalmomi. Misali kalmar dalala, Allah madaukakin sarki ya ce wa wajadaka dhallan fahada, sai su ce ban fada ba, bazan fada ba. Ma'ana wai shi a wurin shi kawai kalmar bal tana daukar batacce, to kuma yaya Allah zai ce wa annabi wa wajadaka ballan? Saboda haka shi kan ba zai iya ce wa annabi Allah ya same ka batacce ba, saboda shi a wurin shi kalmar bal to kawai batacce take nufi, tare da cewa kalmar balala tana daukar ma'ana kamar guda tara a harshen Larabci. Bal zai iya zama matsiyaci wanda bai da ko taro, kai kanka kan kawai gari gobe da safe baka da ko sisi, ya halatta ka ce asbahatul yawma dhallan, yau kam na waye gari dhallan, ina ma'ana haka, banda ko sisi, ba batacce ba. To a irin ta haka Allah ya zo da ita cewa wa wajadaka dhallan fahadaka, Allah ya same ka ba komai a hannunka. Annabi bai da wata shari'a a hannun shi, ba a ce mai ya rike at-taura ba, ba a ce ya rike injila ba, ba a ce ya bi maguzancin da suke ba, haka ya zauna shiru baya bin wata shari'a, shine ma'anar dhall. Allah ya same ka ba komai a hannunka, fahadaka ila shari'atil Qur'an, sai ya shiryar da kai ya dora ka akan shari'a ta Alqur'ani. To kaga irin wannan kalmar suna da yawa a cikin Hausa. To dan haka dan Bahaushe ya fassara kalmar rabbu da ubangiji, ba laifi bane Hausa ce yayi. Sannan dan Bahaushe ya kira annabi cewa ma'aikin Allah, ba yana nufin dan aikin Allah ba, domin wannan koda a harshen Larabci halal ne, akwai abubuwan da suke siga ce ta mafuliya sai ka kira su da siga ta fa'iliya. Ina misalin wannan, a cikin salatin annabi kana cewa innaka hamidun majidun, ya Allah kai hamidun ne majidun. Mafi yawancin malamai suna fassara hamidu da ma'ana al-mahmud, al-majidu kuma al-mumajjad. Allah kai hamidu ne, kai mai godiya ne, amma sai su fassara da cewa kai abun godewa ne. Kaga sifa ce ta fa'iliya hamid, amma da suka tashi fassara shi sai suka fassara shi aya mahmud, ya halatta a Larabci. To dan haka dan ka ce annabi dan aikin Allah ko ma'aikin Allah, ba kana nufin wai annabi ne ya aiki Allah ba, a'a Allah ne ya aiko annabi, Hausa ce ake yi. Haka in ka ce annabi dan gatan Allah, Hausa ce kake yi. Idan kai bagwari ne, tafi bayar ka je ka karanta Hausa BUK, ka je Hausar ka ta gyaru, in ba haka ba kar ka zo kana ta'adi a cikin ainihin addinin Musulunci. Kuma wannan na gaya mana ruwa ne na mantiki ya shigi mutane. In ba haka ba, kalmar rabbu suna amfani da ita dama tun a jahiliya. Kuma da suke amfani da ita a jahiliya galibi ba suna amfani da ita ga ainihin wato Allah bane, amma kuma Allah ya zo ya tabbatar da ita a kan shi. To anan kuma sai a ce shikenan suna kiran Allah da wani suna da ake kiran wani abu kenan. Misali sai a ce aina rabbul baiti, aina rabbul mali. To rabbul baiti da aka ce kuma aka ce wa Allah rabbul alamin ne, shikenan an kamanta Allah kenan da mai wancan dukiyar. Saboda haka kalma ce ake amfani da ita, ya kamata ka san wannan. Yanzu Bahaushe in yace ƙwariya, ƙwariya tana iya daukan ƙwariyar azara, ƙwariyar dambu, ƙwariyar goro, din me tece ƙwariya ce, amma da ƙwariyar dambu da ƙwariyar goro ɗaya ce. Ƙwariyar dambu masaki kenan, ƙwariyar goro fa guda 100, ƙwariyar azara fa guda 100. In mutun yazo yace matata tayi bari, wannan barin iri ɗaya ne da cewa wance ta dakko tangaran tayi bari, din menene amma bari ne, to amma shikenan ya zama ma'ana ɗaya. Eh, to saboda haka ka saki hankalinka, Hausa tana da fadi, kasar Hausa din nan da ake sai da aka fitar da Hausa bakwai da Banza bakwai, to kai wanne kake ciki? Allah ya shiryar da mu. To shine sai ainihin malam yake cewa lahu ma'anar rububiyya, Allah shine yake da ma'ana, wato siffa ta rabbu, kasancewar Ubangiji, Allah shine yake da wannan siffa shi kadai. Wala marbuba, Allah ba abin reno bane, ba wanda ya halice shi, ba wanda yake renon shi. Wa ma'anal khaliq, Allah shine yake da ma'ana ta halitta. Wala makhluqa, ba wai ma'ana yake da ita ko siffa yake ta ainihin wato halittu ba, Allah shine mahalici ba ainihin abin halitta ba. Dan haka siffar mahalici ta tabbata gare shi, amma ba siffar abokin halitta ba. Siffar rabbu ta tabbata gare shi, ba siffar marbubu ba. Mun fahimci wannan? Waɗannan sifofin Allah kaɗai yake da su. Dan haka ko Fir'auna da yace ana rabbukumul a'ala, yace shine rabbu wanda yafi kowanne, ko shi da ya faɗi ya san runto yayi, domin in mas'ala ta tashi yana nuna gazawar shi akan wannan mas'ala. Da ya tashi yana son ya ƙura Annabi Musa mai yace cewa ya hamana ibn li sarhan la'alli ablughul asbab asbabas samawati fa attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kaziba. Da aka yi wa Annabi Fir'auna Fir'auna da aka yi mishi wa'azi akan Allah ɗaya ne, Allah a sama yake, sai ya ce wa wazirin shi, shi Fir'auna, ya hamana ka gina mini wani gidan sama, mai yiwuwa zan kai ga sama. Ashe wannan ya nuna gazawar shi, domin Allah bai da mai yiwuwa. Ya ce mai yiwuwa in kai sama, domin in leƙo Ubangijin Musa, dan ina tsammanin ƙarya yake. Idan da Fir'auna ya tabbata shi rabbu ne, daga ƙasa zai gane cewa Annabi Musa na da Allah ko bai da shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka wannan siffa ta tabbata ga Allah shi kadai. Wa kama annahu muhyil mauta, kamar yadda Allah madaukakin sarki shine mai rayar da matattu, ba adama ahaya, bayan ainihin wato da ai wato bayan da suka rayu, wato matattu waɗanda ainihin suka mutu. A da can kafin mutuwa su ai rayayyu ne ko? To bayan da suka rayu suka mutu, to kamar yadda Allah shine wanda yake rayar da su. Istahaqqa hadha al-isma, to Allah ya cancanci wannan suna na al-hayyu, na al-muhyi, mai rayarwa, qabla ihya'ihim, tun kafin ya fara rayar da su. Mun fahimci wannan da kyau ko? Yanzu wance bata zama uwa ba sai da ta fara haihuwa ko? To ba za a ce Allah bai zama muhyi ba sai da ya fara rayarwa, a'a, tun kafin ya fara rayarwa shi muhyi ne. Kazalika istahaqqa isma al-khaliq, to haka Allah ya cancanci sunan al-khaliq, qabla insha'ihim, tun kafin Allah madaukakin sarki ya kirkiri halittar tasu ma. Malam al-Imam al-Tahawi yace zalika, abin da yasa kuwa, bi annahu ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai. To wannan kalma akwai wasu da suke tuntuban harshe akan ta, don haka malam yayi sharhi a ƙasa. Yadda aqidar ahli sunna dai take, ita ce Allah din nan, to ana cewa ala kulli shay'in qadir. Malam yace qala Sheikh Ibn Mani rahimahullah, Sheikh Muhammad Ibn Mani, wanda kun san nayi ishara akan shi har na kawo tarihin shi ko, nace saboda zamu rinka jin zantutukan shi. To ya fadi a shafi na 7 na ta'liqin shi da yawa wannan litafi al-aqidatu tahawiyya, yace yaji'u fi kalami ba'dhin nasi, akan samu irin wannan magana ta zo a cikin zantutukan wasu mutane. Wasu mutane zaka ji suna cewa wa huwa ala ma yasha'u qadir, ku dubo wannan kalmar jama'a, zaka ji mutane suna cewa Allahu ala ma yasha'u qadir, to kuskure ce cewa ala ma yasha'u, Allah yana da iko akan abin da yake so. Ina ma'anar wannan maganar? Abinda baya so fa bai da iko akan shi, to kuskure ce. Sai dai a ce Allah yana da iko ala kulli shay'in. Jama'a mun fahimci wannan? Saboda haka malam yace wannan ainihin walaysa zalika bisawabin, wannan ba daidai bane, bal sawabu ma jaa bil kitabi was sunna, abinda ke daidai shine abinda qur'ani da sunna yazo da shi, cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah ne iko ne akan komai. Kakka ce Allah ne iko ne akan abinda yake so, to abinda baya so fa bai da iko akan shi kenan, to kaga wannan kuskure ne. malai yace li umumi mashi'atihi saboda gamewar ainihin wato abinda Allah yake so din nan wa kudratihi da ikon shi ta'ala Allah madaukakin sarki ya daukako ma'ana abinda Allah yake so da abinda Allah baya so di yana da iko akan ya zartar da su ko kuma ya hana zartuwar su amma a karkashin waccan magana cewa Allah din nan alama ya sha'u qadir akan abin da yake so yake da iko to yana nuna Allah bai da cikakken iko kenan mun fahimta ku fahimci wannan gyara ne a cikin aqida wasu mutane ne suke cewa Allah yana da iko akan abin da yake so to ma'anar maganar su shine wato Allah ba shi da iko akan abin da baya so kenan abin da baya so to bai da ikon ya hana kenan ko a to wannan kuskure ne abin da ke daidai shine kace Allah na da iko akan komai khilafan li ahli al-i'tizal sabanin aqidar mu'tazilawa alladhina yaquluna wadanda suke cewa inna Allah subhanahu lam yurid min al-abdi wuqu' al-ma'asi mu'tazilawa suna cewa Allah wanda yake da tsarki bai nufi bawa ya aikata munanan ayyuka ba na sabo bal waqa'at min al-abdi bi iradatihi sai dai ayyukan sabon Allah shan giya da zina da caca da shirka to suna afkuwa ne ga bawa da nufin shi bawa din la bi iradatillahi ba Allah ne ya nufa ba to kun ga wannan kuskure ne wato a cikin aqidar mu'tazilawa akwai wani abu da ke faruwa a duniyan nan kenan wanda yafi karfin Allah ne dan haka yake faruwa wannan magana wani tsohon ba mu'tazile wanda ya tuba ya fade ta karar a cikin littafin shi shine al-imamu abul hasan al-ash'ari ya fade ta a cikin littafin shi al-ibana an usulid diyana yace na daga cikin aqidar mu'tazila mu'tazilawa suna cewa abubuwan da Allah baya so suna faruwa a duniyan nan ba tare da ikon Allah ba sun fi karfin shi ne to wannan ba karamar hallaka bace sai malam yace wa lihadha yaqulu ahadu dhillalihim saboda haka aka samu wani daga cikin batattun su mu'tazilawa yake cewa waka yake rerawa yake cewa za amal jahulu wa man yaqulu bi qawlihi anna al ma'asi min qada'il khaliqi in kana haqqan ma yaqulu falima qada hadda zina wa qat'a kaffi sariqi wani batacce ne dan mai bin aqidar mu'tazilanci yake cewa za amal jahulu yana zagin wani malami na sunna ne yace jahilin nan yariya cewa wa man yaqulu bi qawlihi da wanda ke magana irin tashi yariya cewa annal ma'asi min qada'il khaliqi cewa saban Allah ma na daga cikin abubuwan da Allah ya kaddara su abku a duniyan nan wai shi wannan dan bid'a yana zagin wani malamin sunna ne don malaman sunna suna cewa duk abin da kaga yana faruwa a duniyan nan da alheri da sharri to sai da Allah ya nufa tuku na suke faruwa to su kuma mu'tazilawa suna cewa a mugun aiki yana faruwa ne ba da son Allah ba shine nan shi wannan ba mu'tazila yake zagin wannan malami na sunna cewa wai wannan jahili da shi da wanda ke magana irin tashi suna riya cewa sabon Allah na faruwa ne da hukuncin Allah mahalicci to wai sai yayi tambaya shi wannan ba mu'tazila yace in kana haqqan ma yaqulu idan gaskiya ne abin da wannan malami na sunna yake fadi falima qaba hadda zina to dan menene Allah ya yanke hukuncin zina wa qata kaffis sariqi da kuma yanke hannun barawo saboda haka Allah ba shi ne ya bada iko zina ta faru ba sata ta faru barawo yayi ne da kanshi kawai ba da nufin Allah ba don haka Allah ya ainihin yanke hannun yace a yanke hannun shi mazinaci da aka ce ai mishi haddi to dama ba Allah ne ya bada ikon zinar ba yayi ne da yin kanshi inda Allah ne ya bada iko to da babu yadda Allah zai ce a hukunta shi kaji su irin tasu falsafa wa qala abul khattabi dan haka jama'a ake so ku kware a ilimi fannoni da dama idan yan bid'a suka yi baiti biyu ku yi musu goma haka sahabbai suke idan mutanen makka suka zagi annabi da waka baiti biyu manzo Allah yana da nashi mawakan akwai Hassan ibn Sabit akwai Abdullah ibn Rawaha Hassan ibn Sabit yafi kwarewa da waka don shi tsohon shata ne tun kafin musulunci shekarar shi 60 yana maguzanci da yazo ya musulunta kuma sai da ya shekarar 60 shekarar shi 120 60 a maguzanci 60 a musulunci kuma mawaki ne tun a jahiliya saboda haka ya iya waka amma matsoraci ne kada yazo yana waka sa afka mishi to sai manzo Allah ya daure mai gindi sai manzo Allah ya zaunar da shi a masallaci yace ahjil mushrikina kai wa mushrikai zambo ka yanke su yadda ya kamata fa inna ruhul qudus ma'aka malaika jibril yana na ya tsaya akan ka yaya kuma me rage sai saboda haka idan ya zauna ya fara yankar su da ya yanki Abu Sufyan wallahi Abu Sufyan sai da ya daina fitowa daga gida Abu Sufyan baban Muawiya lokacin bai musulunta ba yace mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kira Hassan yace kai mishi zambo yadda ya kamata dukkan zo in ga maka tarihin su wannan uban shi ya taba kwarkwantanci wannan uban shi ya taba satan ludai wannan duk manzon Allah ya tona asirin su tunda shi Hassan ba mutumin maka bane kun ga ba zai san tarihin su ba amma ka zo mu ne yan gari da yan gari ake cin gari ko duk manzon Allah ya faɗi tarihin su da sirrin su da kowa sai yace ka zauna kai musu zambo ya fara ala abligh abasu fiyana anni mughalghalatan faqad bariha alkhifa'u fa inna suyufana tarakatka abdan wa abdud dari sadatu haima wa abdud dari sadatu haima hajauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi dhaka aljifa'u yace ga sako ga wasika akai wa abu sufyan asirinka ya toni ka manta da akai yaki wani gori ne akai ba wanda ya san sirrin sai manzon allah sallallahu alaihi da aka je yaki abu sufyan ne komandan yakin kafirai amma kun san abin da ya faru abu sufyan da kafashi ya gudu Ghazwatul Ahzab da kafa ya take da gudu ya dafe hulan shi ya gudu Makka komanda ya gudu waye rage to sai mace sai ta dauki tutan mutanen Makka sai ta tsaya haka yanzu ba mace ce shugaban su ba to manzo Allah ya ga mai wannan tarihi dan haka da yazo sai ya shigar da ita cikin waka yace a isar wa Abu Sufyana wasika ga sako asirinka ya tono ka manta kai shugaban wasu mutane ne wanda kai kuma mace ce shugaban ku a tuna mana to wannan ainihin abin da ake so yanzu wannan dan bid'a gashi baiti biyu yayi wa wannan malami na sunna ko to gashi wani malami aikun ainihin shi kuma Abul Khattab shi kuma ya rama akan haka to amma kuma gashi ya rama gashi mu kuma lokaci ya kure mana sai gobe mun zo zamu ji abin da wannan malami na sunna ya mishi raddi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.